1st October, ranar da muka karɓi mulkin kai a hannun Turawan Ingilishi. Ran talata ne ranar ko?
Na'am.
Ran talata da ta wuce ko? Ta muna yawa kowa da kowa murnar zagayowar wannan rana ta karɓar mulki a hannun Turawa. Allah ya kori Turawa ya mayar mana da ƙasarmu a hannunmu mu ƴan ƙasa alhamdulillahi. Shekara 59 kenan kusan shekara 60. In Allah ya kai mu baɗi mun karɓi mulkin kai ɗin kenan muwa mun shekara 60 kawai da Turawa da suka kwace mana ƙasa suka zauna shekara 60. Sun zauna a ƙasarmu shekara 60 mun kore su ma mun zauna shekara 60 kenan baɗin Allah ya kai mu. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya kiyaye Juma da ta wuce da wani abu ya faru wanda yake na ƙarshen shekaran karɓar mulkin kai ɗin wanda bai ba ji daɗin sa ba Allah dai ya kiyaye saboda akwai masu hankali cikin harka. Wani mutum ne mutumin Kano ya ce wai zai hana Tijjaniya a Abuja masallaci babban masallaci. A'a haba malami don kana da ilimin boko an san ka a ƙasa sai ka zo ka mallake addinin mutane da dokokinsu dukan gaba ɗaya ka zauna a kai ai ba zai yiwu ba. Hana Tijjaniya a birnin tarayyan Abuja abu ne wanda ba zai yiwu ba ai bai yiwu ba a kowane gari balle ya yiwu Abuja. Abuja garin Najeriya ne gaba ɗaya kowa da kowa yana da haƙƙi a Abuja sai dai wanda abin da ya shafi masallaci Kiristoci ba su ta haƙƙi a ciki su suna da nasu irin masallacinsu. Shi wannan mutum abin da ya zuga shi ya daɗe da zama a Saudiya. To ina tsammanin abu ne mai sauƙi ya zo ya haɗa baki da ƴan bokon Najeriya su haɗa Tijjani a Najeriya a biya buƙatar Wahabiyawa. Ai ba zai yiwu ba, Malam Abubakar Gumi ya shi ne farkon jikadansu na hana Tijjaniya da kafa Wahabiyya nan har ya rasu Tijjaniya ƙara ƙaruwa take ba raguwa ba. Balle mutum ɗaya hana Tijjaniya a Abuja ai ba zai yiwu ba. Na farko muna da ƴanci na ɗan adam ne ake kira sa wai?
Human right
ko? Muna da ƴanci ko na addini mu musulmi ne. Freedom of religion. Saboda haka ba wanda zai iya karya waɗannan dokoki gaba ɗaya kowane mutum ne ya karya su ya ba kansa iko ya karya su ba zai yiwu ba. Shi masallacin na Abuja yana da tarihi. A lokacin da aka ƙirƙiro za a dawo Abuja aka shirya za a yi babban masallaci aka gama shirye-shirye duk za a yi babban masallaci a Abuja ɗin. Sai aka gaci daulolin duniya wanda suka kamata su taimaka a cikin gina masallacin tun da masallaci ne na duniya na musulmin duniya. Aka gaci dauloli wanda za su taimaka. To shugaban wannan aiki a lokacin shi ne marigayi Shehu Yar'Adua. Domin a lokacin shi ne ke kama da Prime Minister tun da shugaban ƙasan a lokacin ba irin masu harkar masallaci ba ne. Gumi yana hannunsa shi Shehu Yar'Adua. Aka gaba kowane shirye-shirye na ba da taimakon da ginin masallacin a lokacin da su Shehu Ibrahim ake shawarwarin waɗannan. Mu a lokacin mu abin da ya sa ba za mu iya shiga a lokacin cikin wannan harka ba. Akwai malaminmu Liman Bauchi Malam Mahmudu da shi ake komai in yana cikin harka to mun kan dole sai mu tsaya a baya. In ba harkar Tijjaniya ba ce in dai harka ta addini gaba ɗaya ne. To sai bayan an gama wannan duka shirye-shirye sai ko irin wannan mutumin ne ko irin wane ne sai ya shiryo 419 ya turo ambasadun Saudiya zuwa Najeriya ya je ya tadda bai girma Shehu Yar'Adua ya je ya same shi ya ce masa abin da ya kawo ni ne ambasadun Saudiya a Najeriya muna shirye za mu ba da taimakon da aka nema a wajenmu amma mu abin da ba ma so kada gina masallacin a gama a rike munanan abubuwa irin su dariƙan nan a ciki sai yake yarado ya masa wani irin kallo na reni yace a kai fa an ganka jahili da dan boko dan uwana yasa aka turo ka kai ambassador da kai malamin addini ba za ka turo ka kai ambassador ba me ka sani na addini mu kikkiawar limun muna jahili dan boko dan uwana wanda aka turo ka zo kai ambassador aikin addini ya kawo ka Najeriya ka je ka ga mutanen naku ba masu taimakon ku kuna da fetur muna da fetur ba masu taimakon Saudiya hankali ya tashi to irin wannan abu ana tsoron kare bata diplomasiyan tsakani to sai rarruwa ya ga shagari shugaban kasa yace masa ambassador nan na Saudiya ya kamata san hanyoyin da za a yi a mai da shi a kawo mana wani zai kawo mana rikici a Najeriya ya shiga harkar addini sai shugaban kasa na wannan lokaci aka yi yan dabaru haka na zamani sai aka yi rubuce-rubuce cewa akwai wani abin da bai kamata ba wanda wannan ambassador ya yi a canja mana shi a bamu wani aka canja mutumin aka kawo mana wani ana nan aka yi masallaci aka gama kamu a gama sai Malam Abubakar Gumi ya gaya wa Shehu Yar'adua to ni ga abin da nake tsoro abin da nake so a bani ni ne mai ba da liman a wannan masallaci Yar'adua cewa ba za a baka wannan ba kai kana da kungiya in aka baka liman aka ba da liman ai kungiyarka za ka baiwa masallaci ne na musulmi gaba ɗaya in kai aka baiwa ka nemi liman ai kungiyarka za ka nemo ka kawo ba za a baka ba kuna bi naki da kyau ko kuna ji kusoshi guda biyu kusa ta farko ga yawo mutanenku ba ma son taimakonku cewa kai jahili ne dan boko dan uwana baka san addini ba shi za ka turo ka ambassador da ka san addini da malamin addini za a turo ka me ka sani na addini balle ki kira da muna nan kuma an zo an ce Malam Abubakar Gumi ba za a baka ba da liman ba don an baka ba da liman tun da kana da kungiyar ka za ka nada masallacin ko na jama'ar musulmi ne ana nan a cikin wannan harka masallaci dai bai zama na yan izala ba hanyoyin duk da aka bi bai zama na yan izala ba ya zama na musulmin Najeriya ne gaba daya har aka zo aka dauki liman aka ce actin ne za a yi wani limami to ana nan abin da yana tafiya da yake abin yawanci yana tafiya gargashin manyan yan boko din ne har dai aka komo aka ce ya kamata a samo wani mutum wanda baya izala baya dariga a bashi masallacin wai baya izala baya dariga masallacin da wani addini ne ake mu ake ibada wuri da addinin boko ko da addinin musulunci inda addinin musulunci ai shi musulunci za a saurara ya nemo limami ba waɗansu mutane ba shugaban addini gaba ɗaya abin da yace ya ummun nas afdaluhum wa aqra'uhum li kitabillah wa in kanu fil qira'ati sawaf aktharuhum aqdal lis sunnah wa in kanu fil sunnati sawaf aqdamuhum hijra annabi ya ce jama'an musulmi wanda zai shugabance su ya zama limamin su wanda ya fi su kuma ya fi su karatun qur'ani da aka samu masu karatun Qur'anin suna da yawa to sai a samu wanda ya fi sanin hadisi bayan sanin alqur'ani ya hana sanin Qur'ani da sanin ilimin hadisi ko abin da ake kira da sunna a cikin harkar addini gaba daya wato sunna qauliyya da sunna fi'liyya da sunna taqririyya abinda annabi ya faɗa ya zama doka a cikin musulunci wanda ba a ƙetarewa abinda ya faɗa duk shi za a bi in ya ce dole in ya ce ba dole ba in ya ce daidai in ya ce ba daidai ba annabi kenan sannan kuma na biyu abinda duk ya aikata ya zama doka a cikin musulunci in ya aikata ya gaya wa mutane wannan abu ba keɓantacce ne da ni ba in ya keɓance zai faɗa mutane wannan fa ya keɓance ne ni don kada ai koyi da shi a cikin abin da yake wance shi filiya kenan tagririya ko abin da aikata a cikin musulunci ya ji ya gani bai hana ba to shi kanin shi ma ya zama addini uku kenan abin da ya faɗa da abin da ya aikata da abin da ya tabbatar shi da addini to shi annabi abin da yace wanda yafi mutane yafi sanin qur'ani shine zai limanci mutane idan masu sanin qur'ani sun yawa cikin jama'ar to sai a samu wanda yafi sanin sunna hade da qur'ani idan masu sanin qur'ani da sanin sunna su ma sun zama suna da yawa sai duba wane ne ya riga hijiran dawowa madina shi za a nada to da yake babu hijira la hijrata ba'da al-fath tun daga fatu makka ta shekara ta 8 a hijira hukuncin hijira ya tsaya to sai a duba wane ne yafi shekaru wane ne yafi karfin dangi wane ne yafi karbuwa wajen jama'a bayan samun qur'anin da sunna din da shekaru tun da ba hijira din to amma a ce a samu wani mutum ba dan izara ba dan dariƙa ba ya zama liman wane inji wani addini addini shi ke magana yake hukunta kansa da kansa ba wani ne zai masa hukunci daga waje ba islam saboda haka sai a kawo mana wani mutum wai ya ce juma'a da ta wuce nan ranar da za mu yi taro sai mutumin ya ce zan hana su zikirin nan na yau sarkin musulmi ya ce ba za ka iya ba sarkin midda da yake su biyu ne masu kulawa da masallacin abu harkar sifirin council da kuma sarkin midda a ƙasarsa ne ya ce ba za ka iya hana su ba ya ce a ku bar ni da su zai sai na nuna musu iyakarsu na yi magana da security na yi magana da yan sanda za a hana su za ka hana su ya to ba ruwanmu da mu in ji sarkin musulmi da sarkin midda to shi ke na kai ta ja dai har wani daga cikin mukaddawai ko da yake shekaru sa yan kaɗan ne ya kai wani mutum ne kai waye kai ne sarkin musulmi na magana kai man kana magana sarkin musulmi ya ce za a yi kai ka ce ba za a yi ba waye kai ne a Najeriya to haka dai aka yi ta burin burin to watakila ya koma ya tarda wajen security sun ga ba za su iya ba duk wata kujera da wani ma'aikacin gwamnati yake zaune a kai force ko na security ne force na boye ko na ɗan sanda ne ko na soja ne ko na immigration ne ko wannan ne ne yana zaune akan kujeran nan zai iko da kujeran ne akan dokar da ta kawo shi kan kujeran idan dokar ta saba da constitution ba za ta yi aiki ba to wai cewa addini yana da ƴanci ɗan Najeriya da ƴanci ya yi addininsa ko ina an shafe wannan ne a cikin dokar constitution na Najeriya ba shafe ba dan adam yana da ƴanci a duniya an shafe wannan ne ba shafe ba a to ya wani mutum ya fito ya ce wai sai na hana musu na yi magana da security na yi magana da ƴan sanda za a hana musu na hana musu sarkin musulmi ya ce a ba za ka iya ba ya ni dai zan nuna musu iyakarsu na hana na yi magana da security na yi magana da ƴan sanda to Allah ya kiyaye lokacin ba faɗa mini ba Allah ya kiyaye aka tashi lafiya security an naɗa shi an ɗora shi kan wannan kujera da wata doka ne ta Najeriya wanda take daga constitution na ƙasa aka samu ta haka soja haka kowanne yaya wani mutum kawai don ya buga kirjinsa shine wane ba gwamnati ne ta ce shine wane ba shine ya ce shine wane ya sa su aiki su saba dokar Najeriya su zauna lafiya ba za su iya ba to security dai ba su ji masa na cewa za a hana mu zikiri a masallaci ba washe gari kuma aka yi wani taro a Asabar na addu'a washe gari kuma aka yi wani taro na masallaci da makaranta da gidajen malamai na Sheikh Sharif Ibrahim Saleh taron da ba taba yin irinsa ba dai a yadda muke ji a Najeriya ba taba yin irin wannan taron ba taron da ya hada mutanen ƙasa iri-iri ma'aikatan gwamnati na da na yanzu iri-iri kuma mutanen ƙasar waje iri-iri suka zo daga Morocco ne daga Masar ne daga Algeria ne daga ko'ina dai a duniya an zo wannan taron kuma aka yi donation na taimakon wannan ginin mutum ɗaya ya bada miliyan dubu miliyan 500 hannu da hannu miliyan 500 kuwa kayan aiki su suminti to wai da zamanin da Najeriya muna da biliyan din ne ma balle ai donation a bada biliyan ai da ba mu da biliyan Najeriya samun kudin mu kasan na ai bai dade samun ku har da biliyoyi billions din ai bai dade ba misali dai a ce naira yanzu tana rabin pound ne to pound 1500 mutum ɗaya ya bada taimakon pound 1500 ai ba taɓa yi ba a cikin afifan da mun da muka ji labari dai na taimakon wani abu na addinin Islam ku abin mamaki shi wanda ya kira taron wanda za a yi wa donation din na makaranta din da masallaci din da gidajen malamai din wato markaz matattara na addinin musulunci abin mamaki mukaddamin tijaniya ne kuma shi wanda ya donation na miliyan 1000 din shi ma dan tijaniyan ne wannan taro duka abin da ya tara mu gaba daya in kaga taro na addini ya hada da Sharif Ibrahim Sale to ya hada da addini gaba daya ne don shi mutum ne wanda yake abin da ake yin addini da shi duka Allah ya tattara masa ya bashi alhamdulillah farko abin da ake addini da shi alqur'ani Sharif Sale a cikin mutanen da na sani ya fi kowa sanin alqur'ani da hanyoyin alqur'ani da kira'oyi da riwayoyi nasa daga shi sai sunna wato hadisi a cikin mutanen da na sani Sharif Sale ya fi kowane mutum a Najeriya sanin hadisi da rijalun hadisi da ingancin hadisi da kowane abu na hadisi sannan daga kitabu wa sunna to sai a samu furu'a furu'a cikin mutanen da na sani a Najeriya wato ban samu wanda na sani kamar shi Sharif Sale ba domin yanzu yana yin wani sharhi na muktasar ko ya gama ko ya kusan gamawa a kowace matsala ya samo mata aya ko hadisi ko haduwar kan malamai shine sharhin wannan muftasar din wannan littafi ba mu taba samun sa ba sharhin muftasar wanda ya zama kamar haka kenan kaga furu'a ma ba a samu kamar sa ba sannan lisanu arabi abinda ya hada da lugha da nahawu wato kayan balaga dai ban san wanda ya san su kamar sa ba kuma alhamdulillah duk ilmomin da ake nema dai bayan waɗannan guda uku na alqur'ani da hadisi sunna kenan da furu'a abinda ake nema duka na addini akwai shi a wurinsa kuma abin mamaki abin da zai fi mutane da shi da za ka tara waɗannan duka a ce kai ba a samu kamar ka asanin ƙur'ani ba ba a samu kamar ka asanin hadisi ba ba a samu kamar ka asanin furu'a ba zai ce to kai wane ne kai sai ka faɗi kakanka sai yanzu ba annabi ba
na'am
wane ne kai mai kakanka sai kakanka yanzu ba annabi ba za ka kira da shi shi kakansa annabi ne sallallahu alaihi wasallam bayan hada waɗannan duka kakansa annabi ne ya fi kakan kowa ta wajen babansa shi Husaini ne dan Husaini ne ta wajen mamansa shi dan Hassan ne Hassan da Husaini to in ka hada wadancan duk gaba daya ba za ka dawo ka hada Hassan da Husaini su zama iyayenka ba to kuma alhamdulillah sai Allah ya bashi halaye irin na gadon gidan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake nema na halayen gidan annabi na karamci da jarumtaka da kunya da yin komai a cikin natsuwa da hankali da tausayawa da nisantan ƙarya da nisantan ƙarya da nisantan duk abubuwan da suke da kama da ƙarya ya ɗauki halayen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su zama halayensa ba takallufi yake yi da su ba a haka Allah ya ɗabi'ance shi da su to saboda haka duk abin da ka taimaka wa Sharif Ibrahim Sale ka taimaka wa addini ne gaba ɗaya kuma bayan wannan abubuwa ya zama shi khalifa ne daga cikin khalifofin Shehu Tijjani khalifa ne daga cikin khalifofin Shehu Ibrahim Kaura wanda suke daga cikin manyansu a cikin Tijjani ya manyansu a cikin Faiza ne bayan wannan duka saboda duk wanda ya taimaka masa a cikin harkar sa ta addini ya taimaka addini ne gaba daya ba gefe to wannan taba wayannan mutanen na tsammanin ba za a zauna lafiya ba in an taba su wayannan mutanen taba an taba shanin su aka ce za a hana su ba za a zauna lafiya ba sai mutumin ya kace masa da waɗannan manya guda biyu sarkin musulmi shi sarkin musulmi muna respecting sa saboda shi jikan Shehu Dan Hodiyo ne jikan Bello ne a Nigeria shi kuma sarkin Bidda Isu Nufe saboda a ƙasar sa masallaci yake saboda haka suke da ƙarfi a cikin harkar masallacin ta hanyar Supreme Council na Islam suka ce masa ba za ka iya faɗa da yan Tijjaniya ba ka bar su su yi abinsu ya ce ba zan bi su ba sai sarki musulmi ce toni dai ba ruwana sarki Isu Nufe ce toni dai ba ruwana za ka iya faɗa da yan Tijjaniya ce ya yi zan nuna musu iyakansu ai mu iyakanmu baya nunuwa iyakanmu Allah da annabi iyakanmu Allah da annabi wa zai nuna mana iyakanmu to wannan ila rabbikal muntaha saboda haka Allah ne ya kiyaye da anya wanda ba taɓa yi ba ta da hankali a cikin dubban mutane a cikin lokaci na albarka na fuskantar lokacin da aka yi kusan dawowar ranar da aka karɓi mulkin kai abin mamaki mutumin Kano ne a anguwar kuma baka da iko ka hana Tijjaniya ka hana Shehu mai hula da gidansa ka hana su Tijjaniya ka zarce wajen Shehu Malam Salga gidansu ka hana su Tijjaniya ka zo gidan Shehu Tijjani zango barewari ka hana su Tijjaniya ka zo gidan bayan ka hana ni Shehu mai hula ka zo ka hana gidan Shehu Atiku Tijjaniya ka hana dukkan malaman nan Tijjaniya ka hana su ka je gidansu Sheikh Rabi'u dan Tinki wanda shine ya kawo abin mamaki a Najeriya da Najeriya mu mahaddata daban malaman ilimi daban amma shi Sheikh Umar Rabi'u Saidu ya hada gaba ɗaya shi malamin haddan Qur'ani ne kuma malamin ilimi ne har ma yana talifofi a cikin shanin Qur'ani da lokacin da ake cewa mu gaddawa ba ma yin kala-kala kuma haka ne kala-kala din dai ba ma yi sai daga baya ne aka zo mu yi kala-kala din to duk waɗannan gidaje ka hana musu Tijjaniya kamun ka iso Abuja fa sai ka hana waɗannan tukunan na garin ku sannan ka iso shi in fadan Kano ka hana musu Tijjaniya wannan mafarki gaskiya ne anna ba mafarkin mafarkin ba gaskiya bane ƙarya ne Tijjaniya alhamdulillah ba wanda yake da ikon hana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya hana salatin annabi ya hana istighfari don shi yana da boko ba zai iya ba boko lokacin da turawa suka ba mu mulkin kai farfeso ba mu da su ba mu da gogo wanda suka yi ko uku ba balle hudu ba farfeso su amma yanzu gashi muna da farfeso suna da yawa in ba dan dauki alkalami da takarda ba za a iya lissafi farfeso da muke da su a Najeriya ba a arewa a cikin Tijjaniya ba muna da farfeso sun fi 30 a cikin Tijjaniya yan Tijjaniya to alhamdulillah jami'o'in da aka yi bayan karɓar mulki da abubuwan da suka faru bayan karɓar mulki na cigaba wanda an yi su da yawa alhamdulillah Allah ya kiyaye mana ƙasarmu masu tada irin waɗannan fitinu Allah ya dunkufe su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah don ku bizu wanda shi ya ga wani daga cikin can Saudiya ya dawo daga America ya je ya ina canje yanayin kasar gabaki daya shi ko bari ya zo ya canje yanayin kasar Najeriya shi ma ai dan boko ne kake ya saba da maloniyoyi na Saudiya ya saba da sarakuna na Saudiya bari zai zo ya canja yanayin Najeriya ya ce wai don ni na hana su ba za su yi zikirin ba na hana su sarki musulmi ya ce a kai ni dai ba ruwana sai sarki Bidda ce za ka iya faɗa da yan Tijjaniyar Najeriya ya ce zai nuna musu iyakansu wai zai nuna mana iyakanmu nayi magana da security, nayi magana da yan sanda za hana su. Juma'a rana ita gobe fa da ta wuce. Allah ya kiyaye saboda samun waɗannan manya guda biyu sun nuna ba su yadda ba. Kuma ji shafa waɗanda ya magana da suna security ya ji ko abin da tauri ne ba zai yiwu ba. Ai hana waɗannan mutane taron da aka yi na zikirin nan na rana ita jiya. Duk wanda yace zai zo ya hana ai ya tada hankalin ƙasa aka ce za ka kawo rikici cikin ƙasa kenan za ka tada hankalin ƙasa kenan za ka rikita ƙasa kenan ce ta rikice mana yace wai ta rikice mana
subhanallah
ta rikice mana
subhanallah
to saboda haka duk wanda ya dora mana wannan mutumin akan milimaman mu ya baji fawa to muna neman haƙƙin mu akan sa musulunci ba kayan wadansu mutane bane kayan addini musulunci ne yake dauke da kayan sa kuma shi ke hukunci da kayan sa ba wani zai Allah yana cewa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fihi ismuhu a cikin dukkan azzaliman duniya ba azzalimin da ya kai wanda ya hana a yi zikirin Allah a masallacin Allah duk azzaliman duniya in ji Allah din fa wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fihi ismuhu sai fi kharabiyya an yi ciki yan wani abu a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune annabi yace la raddallahu alayka innama bunatil masajid lizikri wassala kai mai cigiyar wani abu a masallacin mu kar Allah ya saka gane abin da kake nema din nan mun gina masallatai yammu ne saboda zikiri da sallah annabi sai da fara fadin zikiri kafin ya fadi sallah kuma da aka fadi abin da dalilin da yasa aka haramta giya yace saboda za ta sa gaba tsakanin ku ku ta fada da juna ku ta dukan juna sannan shedan ya hana muku zikiri ya hana muku sallah innamal khamru wal maisiru wal azabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah kaji wanda zai hana zikiri dai shedan ne in ji qur'ani mai hana zikiri shedan ne kuma ba azzalimin da ya kai kamar sa in ji Allah din a qur'anin kuma saboda haka mu masu neman zaman lafiya ne muna neman zaman lafiya amma ba za mu yadda a hana mana haƙoƙinmu wanda addini ya ba mu dokar ƙasa ta ba mu ba wani abun mamaki a zamanin shehu shagari ya ɗauke ni advisor mai ba shi shawara ya turo wani mutum a security daga cikin sikinto sunansa Musa Musawa akwai Musa Musawa dan siyasa ba shi ba akwai Musa Musawa security to shi wannan nake nufi wanda ana aikan sa kullum karshen wata yana zuwa wajen malamai yana kai musu kudaden addu'a security ne ziran ne ce mini shugaban kasa ya ce daga ya dauke ka daga cikin masu ba shi shawara yace idan ka rubuta zan zo in karba ko kuma in ka rubuta ka je Lagos ka bai Umaru Shinkafi ya kai masa ko kuma ka ɗauki Umaru Shinkafi ya kai ka wajensa ka gaya masa shawara to muna yin abubuwan da suka kamata irin wannan na ba da shawara rannan na je Lagos ɗin na je wajen Umaru Shinkafi ya kai ni wajensa wajen shi shagari ɗin muna zaune da gani sai shi sai yaron da yake kawo mana shayi muka yi doguwar magana har ta kai mu ga cewa nace rigingimun da suke faruwa a ƙasar nan kana da iko ka hana kuma sunanka ba zai fito ba yace ya zan yi nace yadda za ka yi akwai wasu mutanen da ake kira su jami'an tsaro masu lura da zaman lafiyar ƙasa na ɓoye wanda komai ke gudana sun sani a cikin ƙasa ana in sun ba da report ma ana ce security report ya fi kowane report ƙarfi a ƙasa su waɗannan su ne za ka ba su umarni ka ce su nemi shugabannin izala su yi magana da su ta hanyar aikinsu idan shugabannin sun zo su ce musu tun da kuka ba ƙungiyar nan taku a Jos kawo yau rigingimu suna faruwa na addini saboda haka muke son ku yi mana bayanin mai sunan ƙungiyar menene manufofinta su shugabannin za su ce sunan ƙungiyarmu jama'atu izalatil bid'a su a can jami'an tsaro ce a gwamnatin Najeriya ba ta jin larabci ku gaya mana cikin ingilishi ko ku fassara mana da hausa menene jama'atu izalatil bid'a wannan ba turanci bane ba hausa bane ku gaya mana da harshen ingilishi harshen gwamnati ko kuma ku fassara mana da hausa eh manansa da hausa jama'a ce ta hada kai ta hada karfi don ta kauda bid'a jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna ta tabbatar da sunna eh to ai bid'a din ma ba turanci bane ba hausa bane ku fassara wa meye bid'a wanda za ku kawar din bid'a abin da nayi bai yi ba bai ce ai ba oh wato kenan kaman masallatiyan coci-coci din nan da gidajen giya da gidajen karuwa da gidajen caca kenan duk waɗannan duwan nan bai ce ai ba ah kaman su ɗari kun nan su taron sunan nan su laya din nan su rubutu shi bidiyoyi dai ga su su ne za mu hana da ƙarfinmu abin da ya samu ka kafa wannan ƙungiya ke don mu hana wannan sai yan masu kero da ji haba yanzu ne muka gano dalili na tashin hankali wasu ƴan ƙasa ne wanda dokar ƙasarsu ta ba su damar yin abu ko kuma kuka kafa ƙungiya kuka ce ba ku yarda a yi abin ba to yanzu ne sai a shafe rubutun constitution don ƙungiyarku ta samu zama freedom of religion din nan a shafe don ƙungiyar in ba shafe ba ƙungiyarku ta zo don karya doka ba za ta samu riba a Najeriya ƴan ƙasa Allah ya ƙasa ta ba su daman kowa ya addininsa wanda ya ga dama wanda ma bai ga daman yin addinin ba ina da ƴanci a ƙasar nan to ashe abin da ya kawo tashi hankali kenan ya to kaga in sun yi haka da su sun yi karo kenan ƙungiyarsu ta yi karo da dokokin ƙasa ko dai a goge freedom of religion ko ku a goge ƙungiyarsu tunda ta zama ta yi karo da dokar ƙasa jito kana da ikon yin haka kaga sunan ka wasu zoce malam ba zai yiwu ba na ce abu zai hana me zai hana ce ba zai yiwu ba nan wato na ce me zai hana sunan ka shugaban ƙasa mai cikakken iko ya ce wallahi ƙarya suke yi ikon namu an rarraba an ba kaza na hannun suwa ne kaza na hannun suwa ne kaza na hannun suwa ne kowa nasa ba zai ishe shi ko ba za a hada ba shi kuma wannan shugabansu tun muna yan samari muke makaranta tare da shi har aka yi karatun boko har aka shiga gwamnati muna tare da shi ya duk da haka dai ai mutum ba zai girma ya wuce dokar ƙasa ba to irin waɗannan abubuwa haka muke a cikin ƙasar kowa da ƴancinsa da aka bashi ba za a yarda a tauye masa ƴancinsa ba in dai sai dai ya yarda ya shiru a tattaka haƙƙinsa saboda haka muke faɗa wa mazajen ƙasa irin waɗannan abubuwa ya kamata a dakatar da su ba za a bari su ci gaba ba kamar hana tijjaniya a kowane masallaci ma a Najeriya gaba ɗaya ba zai yiwu ba balle a masallacin Najeriya gaba ɗaya Central North na Abuja wannan bakanon ya ɗauko ya san maliya da menene wai maliya da yasa ko to a Kano ma ba zai iya hanawa balle iso Abuja ya hana Kano garinsu ma ko a anguwarsu ma saboda haka alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana ƙasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali mu mutane ne masu zaman lafiya yan ɗariƙar tijjaniya alhamdulillah mu da nan mu ba a mana tarbiyyar tada hankali ko faɗa ko zanga-zanga ko cin mutuncin mutane ba muna yin abin da ya dame mu rigar nan ta mu dai mu yi lazumin mu da zawi lazumin mu da yamma mu taru mu yi wazifar mu taru ran juma mu yi zikin juma a duk duniya ba masallacin da aka hana mana yin tijjaniya sai masallaci guda uku mutum ne ya gina masallacinsa da ya gama aka zo za aka yi sallah ya bari za a yi tijjaniya ni bin yi masallacin don a yi tijjaniya ku tashi ku ba ni wuri shi yau gina masallacinsa ya ce a bar masa masallacinsa wa zai zauna ya masa wata tijjaniya masallacinsa za a fi dabar masa an ce wa'an yal masajid lillahi to yanzu wannan masajid linnasi ne mai shi shine mai shi ya ce ba na Allah ba ne sai a bar masa masallaci ɗaya kenan ba za a yi wazifa ciki ba an hana masallaci na biyu shi wannan mutumin da ya mutu dan sa ya gaji iko gurin sai shi yadda ubana bai yadda masa wata wazifa a masallacin nan ba ni ba bazan yadda mana wata wazifa a masallacin nan ba shi ma ba za a yi masa ba a bar masallacin sa nasa da na ubansa su ta yi na uku yan izalan ne su gina masallacin su nasu na kansu ba wanda zai je musu wazifa a masallacin su wanda masallaci uku nan kowane masallacin duniya masallacin sallah ne masallacin zikiri ne masallacin wazifa ne kowane masallacin duniya ana yi a harami na makka ana yi a harami na madina ba wanda ya sai hana ba don ba ku ga an taru an yi fage mai yawa ana yin wazifa a harami ba ya ana nan ana yi muna yin jam'i amma ba za mu yi jam'in da za mu hana mutane yin dawafi ko mu hana musu wucewa ta inda za su koma ba saboda haka muke jawo hankali kar a sassauta wannan mutum a ba shi dama ya hau mu ya rikita mana ƙasa ya ce ta rikice mana ba ruwansa ta rikice din mana za ka rikita mana ƙasa ya ce ta rikice din mana to saboda haka muna gaya wa rijalu wato rijalul amni jami'an tsaro su sa ido security su sa ido ba wanda ya fi doka duk abin da ya kawo tashi hankali ba a so dama abin da yancin da ake da shi guda biyu ne ba a samu ba ana da yancin ba samu yancin guda biyu ba mutum bai samu yancin ya hana ƴan ƙasa abin da yake kayansu ba ba ka da yancin wannan mutum ba zai ba da yancin ya hana gwamnati ta yi aikinta ba ba da yancin wannan amma banda wannan duka da yancin kowanne in ba za ka cuci ɗan ƙasa ba za ka cuci gwamnati ba kana da yanci amma gari za ka hana musu wazifa za ka hana musu zikirin su wai ai ka faɗa maliya da yasa ko ake cewa to Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye wannan ƙasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya wannan zikiri da muke yi na shekara-shekara Allah da gobe za mu yi shi ne a Kano a fada mai martaba sarkin Kano insha Allah Allah ya kai mu lafiya amin Allah ya sa mu zikirin lafiya mu dawo lafiya amin ai zikiri shine yake kashe fitinu zikiri la ilaha illallah kafa ɗaya fa wanda in an yi ta mutum ya fita daga kafirci ya koma musulunci kafa ɗaya in an yi ta mutum ya fita daga wuta ya koma aljanna balle Allah ko ya ce ayi da yawa uzkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna bayan Allah ce uzkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna wani yazo ya ce la tadhkurullaha la qalilan wala kaseeran saboda haka ya ga wani ya taso daga cikin dangin sarauta ya shiga ƙasar Saudiya yana canje-canje shi kadai kuma an bari yana yi din yana zaman shi ma da yake ya daɗe a Saudiya ya saba da maloniyoyin wahabiyawa ya saba da maloniyoyin sarakunan wahabiyawa ba abin da zai hana shi ya zo ya canja Najeriya ya hana mata raba ta da zikiri ya raba ta da ɗariƙan nan da ba ta da kyau in ji su subhanallah Allah taimake mu Allah kiyaye mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ya duba ya gani taron da aka yi nan na sharifa wato sai mutum ya zama yana faɗa da dukkan waɗannan jama'a da suka zo ya faɗa ina faɗa da su har ƙasarsu can Morocco ne Senegal ne Algeria ne Masar ne Sudan ne duk ƙasar da ka ambata da mutane sun zo taron nan namu na Sharif Ibrahim Saleh wanda nake cewa taro ne na musulunci gaba ɗayansa alhamdulillah mun gode wa Allah muna daɗa faɗakar da masu kiwon ƙasa dai kar su yi sake wani mutum ya ɗora su akan muguwar hanya ta tada hankalin jama'a cikin ƙasa ba su ji ba ba su gani ba a tada hankali wanda tashin hankalin da muke ciki ma ya ishe mu ba masu Allah ya yi mana muke so tashin hankalin da muke ciki muna na tara kuma Allah ya yi mana ba masu aka mana sabo aka shi ya ce ba komai ta rikice mana ta rikice din mana ya ka rikita mana ƙasa ce to ta rikice din mana ta rikice din mana ga ji abin da yake faɗa ba wai ta rikice din mana la haula wala quwwata illa billah a komai gida ba sa rikita masa gidansa balle mai aguwa balle mai gari balle mai state balle mai Najeriya gaba daya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai mun sa da wurin sun ku insha Allah a wurin zikiri a Kano gobe insha Allah assalamu alaikum
mun gode alhamdulillah
ayi sallallahu alaihi wasallam.